Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Aisha Azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 27 ga watan Nuwamba a babin rahotanni za a ji cewa fada ya barke a birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger tsakanin wasu matasa da yan Najeriya da ke gudun hijira wanda yayi sanadin rasa rai a kalla guda biyo bayan sace wasu mutane da neman kudin fansa
tunda ni kun ga yana kudi sako ne kun ayi tsakanin yan gari da hillani kinan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa an sai rai guda yaro matashi
sannan za a ji cewa mutane fiye da 25,000 suka bace a Najeriya cikin shekaru 10 da suka gabata a cewar kungiyar Red Cross da Red Crescent a takaice kamar kowane daren ranar Litini yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa inda wannan karan zai tabo batun sharakun kotunan zaben Najeriya wanda ake ta cece kuce akai muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya
Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Aisha Mu'azzu Gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagaita bude wuta a Gaza na wasu yini biyu a yau Litinin inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni yan Filistino Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaita jirjejeniyar wucin gadin sannan a ranar da yarjejeniyar tsagaita bude wutar wuni hudu na farko tsakanin bangarorin biyu ya kare Amurka wacce take kiran ayi sulhu ta ce har idan tsagaita bude wutan zai kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su ta ce za ta amince da yarjejeniyar dama dai Isra'ila ta ce za ta dakatar da mamayarta da harharen sama akan Hamas a zirin Gaza da wuni daya sabanin ainihin yarjejeniyar farko a madadin duk mutum 10 da ake garkuwa da su da Hamas za ta sako sannan ita ma Isra'ila za ta sako fursunoni yan Filistino da ke gargame a Isra'ila da ake zargi da laifuka daban-daban ninkin wannan adadin Hamas ta amince da tsawaita bude wutar da wuni biyu bisa waɗannan sharuɗan Yayu Hamas wacce Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci da wasu kungiyoyi mayakan kawance suna ci gaba da garkuwa da mutane 175 wanda yawansu zai bata wato da bata damar mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wutar na makonni biyu da rabi A yau Litinin a Georgia za a fito da gawar Rosalind Carter mai ɗakin tsohon shugaban Amurka wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana tana mai shekaru 96 wannan zai baiwa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cika makin rayuwa ta addu'a Carter ta rasu ne bayan da aka fara bata kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta dan jam'iyyar Democrat da ya baiwa matarsa dama a jimuriyarta a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981 sannan kuma ya tallafa mata akan fafutukar da take yi kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa za a gudanar da taron addu'o'i na musamman domin ita gobe talata inda za a gayyato baki a ranar laraba kuma za a yi jana'izar kata a majami'ar za a yi addu'ar jana'izar kata a Maranatha Baptist a Plains kafin a binne ta a harabar gidansu Carter da mijinta sun kasance ma'arutan da suka fi dadewa tare yayin shugabancin Amurka kasancewar sun yi aure a shekarar 1946 a sa'ar da yake shekaru 21 ita kuma tana shekaru 18 yayin da ake fargabar yuwar Rasha za ta kaiwa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana na'urar samar da wutar lantarkin Ukraine ta samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci da ta yi sanadin jefa garuruwan da suka wato garuruka da ƙauyuka sama da 2000 cikin duhu. Ministan ma'aikatar wajen Ukraine ya ce a garuruwa 16 a yankuna daban-daban sun rasa wutar lantarki sakamakon dusar kankarar, inda lamarin ya fi muni a yankunan tsakiya da kudancin Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yayin jawabin da ya saba yi wa 'yan kasar a duk dare a yi a jiya Lahadi ya yi wa ma'aikatan da ke aiki domin ganin an maido da wutar lantarkin godiya. Ya kuma shaida cewa a irin wannan mawuyacin lokacin ya kamata 'yan kasar su yi wa jami'an sojin kasar da ke ta fama da mamayar rasha godiya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa na sake dawo da shingayen tsaron da a baya ta cire a wani lokaci da take farfado da dangantaka tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu, a cewar sojojin Koriya ta Kudu a yau Litinin, bayan da tankiya tsakanin kasashen biyu abokan hamayya ta zafafa sakamakon harba wani tauraron dan adam na tsirkin asiri da Koriya ta Arewa ta yi a kwanan nan. A baya kasashen Koriya su biyu sun cire shingayen tsaro 11 da suka sanya a yankin iyakar su mai tsauraran matakan tsaro da ake kira DMZ a takaice, kamar yadda yake kunshe a yarjejeniyar 2018 da suka cimma da nufin sassauta tankiyar soji. Amma a yanzu yarjejeniyar na fuskantar barazanar wargazewa yayin da kasashen biyu suka fito fili suka yi barazanar janye ta. Yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2018 ta buƙaci kasashen biyu su daina ayyukan leƙen asiri ta sama da kuma atisayen jiragen saman yaƙi a wuraren da jiragen sama ba sa shawagi da kuma inda ba a ayyukan soja da aka ware a yankin na DMZ, sannan su cire wasu daga cikin shingayen tsaronsu na nakiya da aka binne.
To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a jamhuriyar Niger, fada ya barke a birnin Kwanni tsakanin matasan gari da 'yan Najeriya da ke gudun hijira, inda akalla mutum guda ya rasa ransa biyo bayan sace wasu mutane da neman kudin fansa, wanda aka zargi wasu 'yan bindigar Najeriya da suka ƙetaro da aikatawa. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
A garin birnin Kwanni wata arangama ce ta faru tsakanin matasan unguwar Dangebe da Makera da Fulani 'yan gudun hijira daga Najeriya. Musababin faruwar lamarin ko shine sace mutane hudu 'ya'yan waɗannan unguwar da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya gabata kan iyakar Nijar Najeriya, a lokacin da 'yan bindigar suka kira mutanen garin su lura cewa Fulani ne suka aikata wannan aikin. Abin da ya sa matasan cewa Fulanin da ke gudun hijira su kira 'yan uwansu da su saki mutanen su. Wannan shi ya kai matasan ga zanga-zanga zuwa unguwar da 'yan gudun hijirar suke, inda Fulani suka hallaka yaro guda. Shugaban matasan birnin Kwanni Ila Furo ya isa a wurin a wannan lokacin, kuma ga abin da yake cewa:
"Dan Allah, matasa su dauka hukunci da hannunsu. Ku dauka hukunci kamar wani lahi na ka ajabe sa wani lahi. Yau in ka da gaskiya ai ma abu akwai hukuma, sai ka zafi da ga hukuma, sai ta dau mataki, amma kai ka dauki mataki da hannunka, ka kada hasa kutani. Dunne ne kun ga yanzu ku isa kone-kone ayin tsakani ɗan gari da Hillani, kinan kaga abubuwa kuma ya kaya lalacewa a yasa rai guda yaro matashi."
Shi ko Adamu Reza ya yi bayanin game da yanda matasan suka harzuka har suka tunkari Fulanin 'yan gudun hijira 'yan Najeriya.
"Mun zo muna tare da sauran yaran, to ka san lamarin duniya, sauran 'yan mutanen da sauran yaran dai suna gudana-gudana har gudu ya kawo suka zo nan kaura, inda aka samu matsala aka ce an kashe yaro guda dai abubuwan da sun faru kenan. Yanzu an ce mu bada miliyan 100 da ya mun kai magana na ce to miliyan 100 yanzu daga bada ni kira shi, sai ce mini ce mai zancen da muka yi da kai na zancen kashi a ba kuɗi miliyan 100 sai ce mai eh kuɗi yake shira yanzu in na shira in ka mishi nace a ba zancen kuɗi bisa ni da kai dan babu kuɗi larura nan ka gani a sai yanda za a yi saboda akwai matsala
to ni dai hukumomin gunduma suka aika jami'an tsaro a cikin dabara domin kwantar da tarzoma da hana karuwar tashin hankula ko da yake an bindigar sun ce sai an ba su miliyan 100 ko suna sako mutanen da su kai garkuwa da su daman hukumomin birnin Kwanne sun hango afkuwar wannan matsalar da jumawa inda suka tsawaci mutanen unguwar Kaura da ma Fulani ƴan gudun hijira daga Najeriya da ke zaune a wannan wuraren da cewa fa su guji shiga ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u kamar yanda mai martaba sarkin birnin Kwanne Alhaji Muhammad Salih Usar Dauna ya yi wa manema labarai bayani lokacin da yake fassarar kalamman Kafta Abubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin Kwanne a lokacin da suka kammala taro na tsaro
magana ta karɓar baki yau ba siri bane cikin garin ga duk abin da an ka doko da wani gari in an ka biyo shiga sai a ce Kaura duk wanda an ka kame an ka ce a biya kuɗin kinafin sai a ce Kaura duk wani abu na mugun abu wanda dai an ka tashi cikin garin ga Kaura ne ake magana kuma Allahu a'lam mutane suna zargi na wasu jama'a waɗanda sun fito daga kasashen makwabtanmu ana zargin su bisa ga wannan lalura kamar da ni hadi wani ba a kore kowa ba a tsangoma kowa amma shina da kyau ga waɗanda aka zargi in ya tabbata to sanwa kamar ba shi yiwa a sa ido haka nan na faruwa kullun jama'a sun fara bayani sun fara husata har ya kai inda wasu suna batun su zo da kansu su doke wansa
wannan lamarin ya sa ana ci gaba da zaman dardar a daidai lokacin da jami'an tsaro suka kame mutane da dama domin yin bincike game da masu hannuwa a cikin ababen da suka faru yayin da waɗansu fulanin suka ramta cikin takari zuwa waɗansu wuraren Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Bako daga Niger kuma bari mu kada Najeriya inda mutane sama da 25,000 suka bace cikin shekaru 10 da suka gabata a cewar hukumar Red Cross da Red Crescent baban gida jibrin gare ka
Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato ICRC ko Red Cross a Turance ta bayyana cewa kimanin ƴan Najeriya 25,000 ne suka bace a shekaru 10 da suka gabata. Hukumar ta bayyana cewa mutane 25,000 da suka bace wanda ƴan uwansu ne suka yi rijistar sunayensu da hukumar Red Cross ta ƙasa banda wasu hukumomi na daban. A cewar kakakin hukumar ta ICRC a Najeriya Aliyu Dawobe hukumar ta ICRC ta fara hada waɗanda suka bace da dangin su ne a shekara ta 2013 tare da haɗin gwiwar kungiyar Red Cross ta Najeriya a sakamakon barkewar rikici musamman ma da a yankin Arewa maso gabashin Najeriya hususan jihohin Borno, Yobe, Adamawa, da Bauchi da Gombe ta kona hanyoyi hukumar take bi domin sada waɗanda suka bace da ƴan uwan nasu da dai kakakin hukumar Aliyu Dawobe
yadda mukan yi musada mutane da iyalansu abu ne mai wahala sosai na farko za mu buƙaci mutum ya zo ya same mu ya nuna mana yana ya sami doni dangin sa ya bata ko an rabu saboda haka suna buƙatar a nemo musu shi wannan shi ne na farko na biyu za mu yi binciken wuri na ƙarshe da aka gani shi koko da aka rabu da shi idan gari ne yaki ya same shi aka rubu a wannan gari to mukan yi kokari mu tabbatar mun san abin mun lura da population movement wato inda ƴan gudun hijira suka dubara a wannan lokacin da abin ya faru da kuma ƙauyakun da suke kurkusa da wurin ko garuruwan da suke kurkusa in ta kama ne kuma mu shaida ma ofisoshin mu na wasu jihohi kamar a Najeriya in ya ketare wasu jiha muna ganin ƴan gudun hijira sun je can muna iya su ma binciken su wannan jiha sa'annan kuma mukan ainihin bincike ofisoshin mu dake wasu kasashe
tun lokacin fara wannan shiri dai hukumar ta ICRC ta bayyana cewa iyalai 400 ne aka gano tare da hada su da iyalansu a yanda kuma wasu 563 da ake tsare da su a cibiyoyin tsare mutane daban-daban su ma aka hada su da ƴan uwansu ta aikewa da sako ta kungiyar ta Red Cross Babangida Spring mai Amurka daga Najeriya
to a gaida Babangida kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan
Lalla raba mai mota dodo kana alijan yaro da san galive na da raba
yela
na da ne bale ga la la anye bodo bodo da na pollo
yela na da ne bale ga la la
Allah di ko angaba wa wa ban denta kanam ali
gela da de bale kala
ayon da ma go maza magulza inja nazamma go gata ya bibi akawla buga shida sakana da fadi da shida alhadiya lo kamida umaru halima bodo na alhadiya munda da shida da hina na kota ina bada kama na kunduru mamma na sanyi yo allah di kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saji sanyi da amba ture kosta da shida ba wana kosta wa anda ke ga sa kanne ke to ka ji sha biyu dai dai ba so halin baban da ta in ya ha bi sa hanya kanan
adiyen da da de ba le kan da
Sakwana da yunwa Mbawa Buma buma ikakwana da uta Duwanda yate uta kalata kwana Wandala shine ya kwana beba shiba ukana ale
Kanaka kebale katere
Wandala shine ya kwana beba shiba ukana ale
gaida marigayi shata yanzu kuma ga rahoto na musamman
a Najeriya har yanzu tsugune bata kare ba dangane da batutuwan zabe domin a yayin da wasu taleko ta koma wasu kuma an tabbatar musu da nasarar da zaben da aka yi musu ne bincike ya nuna cewa an shigar da jimlar kararrakin zabe iri daban-daban har guda 1,209 a kuma kafa kotun shari'a wato guda 98 domin bin ba'asin waɗannan kararraki da aka shiga an kammala dukkan kara na bangaren majalisar dattawa ta ƙasa wanda aka samu kara 147 yayin da yanzu ake kan guda 417 na bangaren majalisar wakilai ta ƙasa lamari guda ya taso kwanaki kallilan bayan da kotun ya ɗaukaka kara ta yanke hukunci game da zaben gwamnan Kano. Kwaram sai aka fito da wasu shafukan daftarin hukuncin da ta yanke wanda kuma ya fada da hukuncin da ta gabatar a zauren kotu wanda aka yada a jaridu da kuma shafukan sadar da zumunta wanda ya kara da ko ina cikin kasa. Hakan ne ya sanya kotun daukar karin ta fito da sabon daftarin hukuncin da a ranar Laraban nan da ta gabata, inda ta ce hukuncin da ya tabbatar da nasara ga Nasiru Gawuna yana nan daram. A saboda haka ta yi watsi da wancan bayanai da ke nuna akasin hakan. Har wa yau cikin wannan sabon daftarin wanda ta ce shi ne sahihi, kotun ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da Abba Kabir Yusuf ya yi, ta kuma umarce shi da ya biya naira miliyan guda ga Nasiru Yusuf Gawuna ladan gabe sabili da bata mai lokaci da ya yi. Wannan lamari dai ya ja hankalin akasarin al'ummar ƙasa, musamman lauyoyi da kuma sauran masana waɗanda suke ta yin fushin baki iri daban-daban. Abokin aiki na Mamur Kwalli da ke Kano ya jiyo ta bakin Barista Garba Abubakar, lauya mai zaman kansa da ke Jigawa.
Abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a ƙware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya. Masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma, mana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga hukunci kenan. To amma kuma abin takeici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma.
Barista Ibrahim Cebi shi kuma ga yadda ya lura game da wannan hukunci.
To abin lura da shi anan shine idan muka karanta gaba daya judgment ga wanda ya karanta shi gaba daya, zaka ga cewa gaba daya nasarar da take cikin judgment din gaba daya zaka ga nasara ce ta su jam'iyyar APC. To idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani. Bayan haka kuma alsalan kotunan nan guda uku ne, imar dukkanin su sun yi nasu separate hukunce-hukuncen ko kuma mace contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan a filin na jam'iyyar NNPP. To a tsari na doka ba za a ce an kora a filin mutum kuma an zo an bashi nasara ba. A nan abin duba al'akari da shi a nan shine jam'iyyar NNPP ya kamata ta garzaya ta yi a filin duk da wannan abu da ya fito, kasancewar idan lokacin a filin ta ya kore ba ta yi ba, kuma su ɗan jam'iyyar APC suka nemi a rantsar musu da ɗan takarar su na gwamna, to fa ne wanda zai iya jinyo a rantsar da shi.
Sai dai kuma Dr. Kabir Sa'idu Sufi wanda ke kwararren malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin Sharafagen shiga jami'a ta Kano, ga yadda ya yake kallon wannan al'amari.
Lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita kotun koli, ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin, wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya. Tun bayan da aka fitar da shi hukuncin, to muke ganin wato siyasar Kano ɗin kusan ta sake dawo da ɗumin da ta ɗauka a baya.
A yayin da ake zaman jiran hukuncin kotun koli wanda shi ne na ƙarshe, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta fitar da wani sanarwar da kakakinta DSP Haruna Kiyawa ya taɓa hannu a kai, inda kwamishinan 'yan sanda na jihar wato CP Muhammad Hussein Gumel ya gargaɗi dukkan magoya bayan jam'iyyar APC da na PDP da su guji yin wani duk wani taro ko gangami ba tare da izinin hukuma ba. Duk waɗanda suka karya wannan doka to za su gama da fushin hukuma. Har wa yau a game da batun ƙarar zaɓe, a ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta Abuja ƙarƙashin jagorancin Justice Ezekiel Ajayi, wadda ta yi hukunci game da zaben gwamnan Nasarawa, ta ce kuskure ne aka samu a bisa hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun farko wacce ta ayyana David Obugado na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Nasarawa. Abokin aiki na Zainab Babaji ta zanta da mai ba gwamna shawara kan harkokin yaɗa labarai na wani aboki dan jin yadda suka ji game da hukuncin da kotun ta yanke.
A yau dai muna shiga da murna domin kotun da baka kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can lafiya. Don mutane da shaidu da suka kawo daga PDP suka kawo don suka cire su daga cikin lissafi. To wannan ya kai ga cewa I case na governor was been very strong. Don ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi Gwamna Sule ma ya fadi a zabe ba. To sun ma Gwamna Sule sun kwashe case na PDP suka mai ba Gwamna Sule da position na shi. Allah sai zabe. Don muna cikin annashuwa don anan government law da nan Abuja mutane sun cika ko'ina ga mutane ko'ina don kanana da manya duk an taru a nan ana annashuwa don godiya abin da ya faru yau.
Alhaji Abubakar Saddiq, jigo ne na jam'iyyar PDP, ya ce za su ɗaukaka ƙara ya zuwa kotu na gaba ga zuwa kotun koli.
To yau dai sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haji Zainab. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba, amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kiran mu je mu sake bugawa can mu gani. Kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci. Tana maganan cewa wai ita bibar da aka zo da ita wai ba an zo an ajiye ta ne ba a yi amfani da ita ba. Sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidun ɗin wai ba daidai ba ne. Saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar mashi gwamna mai ci. To amma mun miƙa wulayar mu zuwa ga Ubangiji dama idan abu ya faru ko da na baƙin ciki ne addini mu ya koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauya maka shi da alheri.
Yanzu ne kallo ya koma sama kuma zaman lafiya hasa suka ce ya fi zama ɗan sarki. Sanshi Abdulfa shi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaishe ka sai fa amana afuwa ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba da wannan dai muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
To Ibrahim a takaicen gwamnatin Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsayar tsawaita tsagaita buɗe wuta a Gaza na wasu wuni biyu a yau Litinin, inda mayakan Hamas suka sake sako wasu mutanen da suke garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta sako wasu fursunoni 'yan Falastino. Qatar ce ta jagoranci tattaunawar tsawaita yarjejeniyar wucin gadin, sannan a ranar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar wuni hudu na farko tsakanin bangarorin biyu ya kare. A yau Litinin a Georgia za a fito da gawar Rosalind Carter, mai ɗakin tsohon shugaban Amurka, wacce ta riga mu gidan gaskiya a ranar 19 ga watan Nuwamban bana. Tana mai shekaru 96. Wannan zai baiwa Amurkawa damar yi wa matar da mijinta tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ayyana da cikamakin rayuwata. Kata a tare su ne bayan da aka fara ba ta kulawa ta musamman a gida a Georgia tare da mijinta ɗan jam'iyyar Democrats da ya ba ta dama a jimuryarta a lokacin shugabancinsa tsakanin 1977 zuwa 1981, sannan kuma ya ba ta tallafi na wajen fafutukarta kan al'amuran da suka shafi lafiyar kwakwalwa. Yayin da ake fargabar yiwuwar Rasha za ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar samar da wutar lantarkin Ukraine ta samu matsala a yau Litinin sakamakon saukar dusar kankara da ake kira snow da turanci da ta yi sanadin jefa garuruwa da ƙauyuka sama da 2,000 cikin duhu.
To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da buduzarmu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma injiniyan mu na yanzu Malam Patrick, ni Ibrahim Ka'alba Garba ke muku fata alheri. Wassalam.